sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yau Alhamis 31 ga watan Agusta shekarar 2023. Mahmud Lalo ne tare da Aisha Ma'azu muka sake dawowa a cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Niger, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. To a cikin shirin zaku ji cewa hukumomi a wasu jihohin Najeriya da hasashe ya nuna za su iya fuskantar matsalar ambaliyar ruwa bayan da kasar Kamaru ta bude madatsar ruwan Lagdo. Sun fara daukan matakai don kaucewa wani iftila'i da ka iya biyo baya.
Makarantun gwamnati wanda suke san koda fita baki za su ba wannan makarantun mahaji mutane a wurin, kuma mun nan shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauran su don koda baki a tsafa mutane.
Za kuma ku ji abin da kwararru a Najeriya ke cewa dangane da yadda hukumomin tsaro ke tsare mutanen da ake zargi da aikata wani laifi ba tare da an gurfanar da su a gaban kuriya ba. Muna kuma tafa da rahoto na musamman wanda Zainab Babaji ta hada mana kan tallafin da gwamnati ke ba mutanen da wani iftila'i ya fada musu. To amma fa sai mun fara da shan labaran duniya tukuna.
Masararo, assalamu alaikum, barkanku da wannan rana. Ga cikakkun labaran duniya. Kungiyar Raya Tattalin Arzikin Kasashen Afirka ta Tsakiya, ECAS, ta yi alwadai da amfani da karfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira da a dawo da doka da oda a gaban cikin gaggawa. ECAS cikin wata sanarwa ta ce za ta ci gaba da bibiyar lamarin na Gabon. Kana shugabannin kasashen kungiyar za su yi wata ganawa da za su tattauna batutuwan siyasa da na tsaron da suka shafi halin da ake ciki a Gabon. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka, Matthew Miller, ya faɗa a cikin wata sanarwa cewa Amurka tana jimamin wannan al'amari na Gabon. Muna nan akan bakarmu na kin amincewa da juyin mulki ko kuma karɓe ikon mulki ta haramtacciyar hanya. Kasar Gabon dake Afirka ta Tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hambarar da gwamnati a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi ta kafar talabijin din kasar ita ce barazana mafi girma da shugabanci, wato da shugabancin mulkin gadon kasar ta taba fuskanta, sannan ya bayyana irin jirkicin iko na tsawon shekaru a kasar. Juyin mulkin ya kuma haifar da damuwa kan matsalar juye-juyen mulkin da take neman kanan nade kasashen Afirka a ta yamma. Gabon ta kasance karkashin mulkin zuri'ar Bongo tsawon shekaru akalla 50. Umar Ondimba Bongo, wanda ya shugabanci Gabon tsawon shekaru 42 har mutuwar shi a shekara ta 2009, ya kasance tsohon jami'in sojin saman Faransa kuma dan siyasa wanda ya karbi shugabanci bayan samun yancin kan kasar. Ali Bongo ya gaji mahaifin shi Umar Bongo bayan zaben da aka yi a shekara ta 2009, zaben da ya haifar da mafi munin rikicin bayan zabe na tsawon shekaru. Mulkin zuri'ar Bongo ya tabbatar da samun kwanciyar hankalin siyasa na ba sabon ba a yankin. To sai dai kuma yana tattare da zargin cin hanci da san kan da ake yi wa gwamnatin. Gabon ta shiga jerin kasashe renon Faransa, inda ake fama da juyin mulki tun shekara ta 2020, bayan Mali, Guinea, Burkina Faso, sai kuma a baya-bayan nan Niger. Wani kwamitin kwararru karkashin Majalisar Dinkin Duniya mai bibiyar 'yancin ɗan adam da wariya ya buƙaci ƙasar Italiya ta tashi tsaye don magance tashin hankali, kalaman ɓatanci, kyama da tozarci da ake nunawa 'yan Afirka da 'yan asalin ƙasashen Afirka. Kwamitin da ake kira Committee on the Elimination of Racial Discrimination, wato kwamitin kawar da wariyar launin fata, ya kunshi kwararru ne masu zaman kansu waɗanda suke aiki tare da sashen Majalisar Dinkin Duniya mai kula da al'amuran 'yancin ɗan adam. Ta kuma shaida cewa bata ji daɗin yadda gwamnatin Italiya ta gabatar mata da ƙorafe-ƙorafin batutuwan wariyar launin fatan da suka bincika ba, sannan suka yi hukunci a kansu daga cikin abubuwan da ta bukata. Sakamakon binciken da aka fitar a yau Alhamis na daga cikin wani aiki da kwamitin take aiwatarwa daga lokaci zuwa lokaci, inda take bincikar gwamnatocin ƙasashe mambobin Majalisar Dinkin Duniya don ɗaukar mataki akan duk ƙasar da aka samu da laifin nuna ƙiyayya da wariyar launin fata. Sauran kasashen da Majalisar Dinkin Duniya take sa ido a kansu sun hada da Croatia, Namibia, Senegal, Turkmenistan da Uruguay. Majalisar Dinkin Duniya ta ce 'yan Sudan miliyan 1 ne suka gudu daga kasar, lamarin da yake dada tabbatar da hasashen da ake yi na yuwar samun ta'azzarar masu ficewa daga kasar a sakamakon yakin da ake yi a kasar yayin da wasu kasashe dake makwabtaka da Sudan kamar su Chad da Sudan ta Kudu suke maraftar ƴan gudun hijira sauran kasashe kamar Masar da Eritrea kuma suna kyar-kyarar su cikin ƴan watannin da suka gabata Sudan ta Kudu ta marabci dubun da bata mutane da yaki ya raba da muhallin su galibin su ƴan asalin kasar ta Sudan ta Kudu ne waɗanda suka ratsa ta garin Rank dake kan iyakar Sudan wata mata mai suna Yana Lewa ta ce ta gudu ne daga kasar ta ta asali ba tare da daukan komai nata da ta mallaka ba ta ce tana zama ne a wani wato a wani guri da aka tanadar saboda aka tanadar musu inda aka fara kamun a fara ruwan bama bamai wanda ya fara fadawa inda suke zaune sai suka yi gaggawar ficewa sannan suka gudu yayin da wato kofofin neman mafaka suke dada karanci alkalman ƴan Sudan da rikicin ya raba da muhallin su a cikin kasar sun ta sama miliyan 4 wanda ya kusan alkalman masu hijira akalla har sau 4 a ƙarshe a wata sanarwa a yau sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya shaida cewa al'ummar duniya tana mutunta ranar 31 ga watan Agusta na kowace shekara ranar da majalisar ɗinkin duniya ta keɓe domin yin nazari akan al'ummar Afirka na duniya da zimmar yin jinjina game da tarihi da kuma yadda hada tarihin da ya hada tushen al'ummomi mabambantan al'adu da kuma gagarumin tasirin ƴan Afirka da al'ummar Afirka a fadin duniya kazalika wannan rana tana zama wata damar wayar da kan al'ummar duniya akan irin kalubalen wariyar launin fata da bambance-bambancen da ƴan Afirka suke fuskanta a duk fadin duniya
labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC to kwanaki kadan bayan da babban daraktan hukumar kula da albarkatun ruwa ta Najeriya ya fayyace cewa sanarwar sakin ruwa daga madatsar ruwan Lagdo dake kasar Kamaru ya zo ne bayan da wasu masu ruwa da tsaki a Najeriya suka fara daukan mataki yayin da wasu manoma suka bukaci gwamnati ta kara himma wajen daukan kwararan matakan da suka dace don kawar da illolin da matakin zai iya haifarwa kasar daga Abuja wakilinmu Halim Abdulrauf ta yi kuma da karin bayani
Mahukuntan Najeriya dai sun sanar da cewa sakin ruwa daga madatsar Lando dake kasar Kamaru ya zo ne kimanin kwanaki 7 bayan da takwarorinsu na kasar suka riga sun bude madatsar ruwan lamarin da ake ganin sanarwar ya zo a kurarren lokaci kuma akwai illoli tattare da yin hakan tun dai ƴan Najeriya musamman ma manoma da mazauna yankuna dake kewaye da koguna suka fara tofa albarkacin bakin su a game da matakin da kasar Kamaru ta dauka akasari ke cewa ba kyautawa kasar su ba inda manomi daga jahar Bauchi ba ta Haruna Yakubu yace
gaskiya matsayin da ake yanzu mabukuntan kamar sun sake ruwa a dandu kuma sun san zai illa wa makwabtan su musamman Najeriya ko ta bace ce ba su kyauta mana ba kuma sun saba kaidan makwabtaka da kuma dokan su nasu na kasan su da ya ba su daman su sanar da makwabtan su kafin su sake kama da tsar ruwan yanzu shiri ne namu da yadda za mu yi mu kare kanmu musamman gonakin mu da dabbobin mu da famu sakan musamman waɗanda suke zaune a hanyar da yake magudanar ruwa ko kogi ko wani rafiyaka inda ruwa ake guri da kuma ake sa zaton wannan ruwa da suka suke zai malala zuwa wurin ya zama wajibi ga gwamnatin Najeriya ta dauki mataki ba ma kawai ta sanar da mutane ba kamar yadda naji sun fara a fara kwashe mutanen da ake jin zai musu illa
Dr. Muhammad Goje shine shugaban hukumar bada agajin gaggawa ta jihar Yobe kuma ya bayyana cewa
mu dai a jihar Yobe bayanai ya nuna kuma experience zamu ya nuna cewa yawanci irin wannan madadan ruwan an bude abin mu yake kawo illar karshe kafin ruwan ya gangara ya tafin tadi yanzu in an bude madadan ruwan karni ba menene zai zagayo ta karana hukumai kamar guda hudu ko biyar sai yobe kuma ta mai kawo illa ma al'umma kafin ya zagaye ya tafin tadi to shi ma haka bayan bude wannan madadan ruwan yana sa su ruwan talawa su mai jigawa na Gombe da sauran su da kara shika su ma zai ga sun bude kuma ya taho ta wurin mu ya illa wayannan kana hukumai so shi yasa mai jima gwamna da aka fasa wannan wasikan yake to duk da ma an masa bayanai na yamma ta fari yake yanzu ya kamata a tara tashiwa duk wayannan gurin ruwan zagaya a da kan da kansu wanda za a tare su a tare su koda ne da hukuma ne su koma masu guni wanda ya fi amfani amma abin tausayi shine yawanci inda muka ga illan zai zo mutane sun ga su yi noma don ba girbi aka yi ba kuma zai wahala ruwan nan zai zo kuma ƙara shafan gonakin su a ƙara shiga cikin wani matsalolin sanyi wanda ba su muke fata ba kama yanzu dai mun yi magana da makarantun gwamnati wanda suke san koda fita baki za su ba mu wannan makarantun mu haje mutane a wurin kuma mun san shirya kayan masarufi da kayan kula da mutane na kwanciya na gidan sauro da sauro su dan ko ta baki a tallafa mutane
a wani bangare kuma masani a fannin sha'anin alkinta muhalli kuma jigo a gidauniyar Green Habitat engineer Sadiq Abubakar Gulma ya ce
wannan bude madatsar ruwan labdo ake da kamarin wanda kowace shekara yana faruwa kuma zai ci gaba da faruwa idan ba canza abubuwan da ake yanzu ba
na dai dai cikin abubuwan da za a iya yi da sauki nan cikin garuruwan nan jahohin da ruwan ne yake biyowa shine dama dai gari ba a yin shi sai an yi mai hanyar ruwa kowane gefen titi so ya kamata a ce duk waɗannan an hita da al'umma an hada ƙarfi an kwashe bola da ƙasar da suka shiga waɗannan kwalakwalan na ruwan ya zama an ba idan ruwan nan sun zo za su samu saukin wucewa idan sun gittu ta cikin gari na biyu kuma can a yi shiru ba Benue in inda yake biyowa za a iya zuwa mu ma a gwamnatin Najeriya mu je mu yi wata sabon madatsar ruwa wadda koda an sako waɗannan ruwa mu ma lokacin da za su gangarowa madatsar ruwa da Najeriya za ta gina ya zama duk ya tsayar da wannan ruwan da zai zo so amma wannan sai ka babban na aiki ne wanda kila zai dan shekaru ana yin amma duk abin da ke yiwa ne kuma yana da kyau gwamnati ta dauki al'amura cikin hannuwanta ya zama ta je ta zauna da waɗannan mutanen garuruwan da suke zama kusa ko baki bakin waɗannan ruwa ya zama an je an sasanta da su na yadda za a yi a ga an canza musu waje
duk kokarin ci ta bakin ofishin jakarancin Kamaru a Najeriya na ziyara da kuma aika wasika akan matakin da mahukuntan kasar suka dauka yayin hada wannan rahoton da ya ci tara Lima Abdulrauf Murya Amurka daga Abuja Najeriya
to lauyoyi da ƴan uwan waɗanda suka dade a tsare a hannun jami'an tsaron Najeriya ko suke jiran hukunci a gidan yari na nuna damuwa rahotanni sun nuna cewa wani lokacin waɗanda ake tuhuma kan samu beli amma akan sake kama su dan wasu sabbin caje-caje da ke biyo baya daga Abuja wakilin mu Nasir Adamili Kaya ya duba mana wannan batu
misali ga shugaban ƴan awarin Biafra na IPOB Nnamdi Kanu wanda ke fuskantar shari'ar cin amanar ƙasa ya samu hukuncin a sake shi bisa yadda aka cafke shi a Ethiopia amma gwamnati ta ci gaba da tuhumar sa kan wasu caji inda kusan duk shugabannin siyasar Kudu maso gabas ke kira a sake shi da alƙawarin za su sauya masa aƙidar a ware haka shi ma DCP Abba Kyari ya samu beli a bangaren shari'arsa amma aka ci gaba da rike shi kan tuhumar alaka da safarar miyagun ƙwayoyi lauyansa Barista Hamza Dantani ya ce ta lokacin da ƴan Boko Haram suka fasa gidan yarin Kuje Kyari ya zauna a ciki don bin doka
muna kan trial court 9 before justice maker wuce da kuma guda daya wanda aka samu belin din shi court 7 kenan gaban justice James Omotosho mutumin da ya yi gugurmaya wajen sadaukar da rayuwarsa saboda ya ga an samu tsaro a Najeriya sannan kuma ba a mishi bice da kullin yana cikin wani hali bai fito ba sannan kuma kai tunanin cewa muna cikin zaman lafiya gugurmaya da muke shi ne mu samu shi ma a samu a bada belin din shi ya so a ci gaba da sararin karan
a gefen dakataccen shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa wanda ya share fiye da kwana 56 na tsarewa don bincike ba shari'a ya fara zama abun kokawa daga mukarrabai da ƴan uwa da yake mika korafi a zanta da manema labaru kakakin mukarrabai da magoya baya Alhaji Rabiu Gada ya ce tun farko gayyatar Bawa aka yi don amsa tambayoyi amma sai shiru ake ji Rabiu Gada ya ce suna daukar rike Bawa a matsayin bita da kulle kan ayyukan da yake na yaki da barayin biro ne
saboda yadda ya dauko aiki gurgudu kama rubabbi wai yanzu rubabbin da ya dauko zuwa kamun wai su ne an kaza wa gwamnati ka san ka koro barawo sai a ce a barawo tsaya wanda ya koro kashi zamu kamu to shi ake cikin su shi ya kon barayon ga barayi sun kwashi kudin mutane na federal da na jaha a'a ba a damu da su ba yanzu da su aka gwamnati zuwa sun an nada wasu ministoci
a nasa sharhin lauya mai zaman kansa Barista Modibo Bakari wanda ya gudanar da bincike kan Bawa ya daura alhakin ne bisa rashin amsa tambayoyin masu bincike ya jawo jinkirin tafiya kotu
bisa ga bayani da aka samu yana cewa ba su da yanci su rike shi to ban gane a wace doka ya dogara cewa ba su da yanci su rike shi ba doka tana sa a kama shugaban kasa ma wanda ya sauka mulki ko gwamna a rike shi sannan a ce wani jami'in gwamnati kawai mai karban albashi an kama shi yake ba su da yanci ba su da wato juri bishira kansa. To wannan kuma da ya nemi wannan haƙi a gaban kotu ne, da yanzu an yi nisa akan maganar.
Kazalika Baris Abubakar ya ce zai yiwuya lauyoyin kare haƙƙin ɗan adam su faɗa maganar ba gayyata.
Yawanci sun fi karkata ne akan mutane marasa galihu, abin ya tafi magana siyasa. Amma yanzu su cin kuɗi na ƙasa ko zargi na cin kuɗi na ƙasa irin wannan, kowa yana gani kura ta tsira ta bakinta. Shi kuma me ya ci ya sha da zai je a matsayin sa na lauya, ya je kawai yana cewa ya kare kan aldun shi ga nan ya karanta human rights, kuma karatun kowa ya sani ba kyauta ba ne.
Jagoran mukarrabe Rabiu Gada ya ce yanzu za su bi matakan shari'ar.
Ai kai shi kotun shine su koshi dan ta kotu tana aiki da gaskiya ne. Da an zo kotu za ta bincike abinda al-zahiri da ta unhani shi ba abinda abadin ba. Mun sa ta maha gwamnatin za ta yi adalci, to tunda babu adalci ai dole ai haka din.
Ba kamar batun kama Emefiele na CBN da ya dau hankalin lauyoyi da kafafen labarun zamani ba. Batun bawa ya zama sai tashin zance. Duk da haka manyan lauyoyi uku Rotimi Jacobs, Kemi Fenhero da Femi Falana sun buƙaci bin kadun daɗewar bawa a hannun jami'an tsaron. Shin kowane laifi bawa a matsayinsa na madugun yaƙi da cin hanci ya aikata? Lokaci ne zai nuna. Nasiru Adamaili kayan murar Amurka daga Abuja.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotonmu na musamman.
Aƙalla mutane 612 ne iftila'in ambaliya ya halaka a Najeriya, yayin da mutane miliyan 3,200 ambaliyar ta shafa a shekarar bara ta 2022. Jaridar Daily Trust a shekarar bara ta ruwaito tsohuwar ministan jin ƙai takaita aukuwar bala'i da walwalar jama'a Sadiya Umar Faruk na cewa mutane fiye da miliyan 1,400 ne ambaliyar ta raba su da muhallansu, yayin da mutane 2,776 suka samu raunuka, duk dai dalilin iftila'in ambaliyar na shekarar bara. Ambaliyar na bara ita ce mafi muni in banda wanda ya auku a shekara ta 2012. Kan haka ne gwamnatin tarayya ta hannun hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta tsara bada tallafi ga waɗanda suka yi asarar dukiyoyinsu da amfanin gonaki. A makon jiya ne hukumar bada agajin gaggawa ta ƙasa ta fara raba kayayyakin agaji a jihar Filato don tallafawa waɗanda iftila'in ya shafa. Malam Nuruddin Musa, jami'in hukumar NEMA a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya, ya ce tun farko hukumar ta tantance mutanen da za su ci gajiyar tallafin.
To da farko makasudin raba wannan kayayyakin shine akwai iftila'i na ambaliyar ruwa da ya shafi mutane a shekarar 2022. To a can baya kaman watan 5 zuwa farkon watan 6 jami'anmu sun zaga kowane sako sun ainihin dauka sunayen waɗannan mutane da wannan abun ya faru da su. To shine yau aka zo aka yi flagging off na rabon wannan kayan, wanda daga nan kuma zai ci gaba zuwa dukkan sauran kananan hukumomi 17 na jihar Filato. Kamar yadda ke tambaya, kayan da aka raba sun ya danganta da abin da aka sa maka a takardanka. Akwai wanda suka samu kayan abinci, wannan kayan abinci ya hada da shinkafa, wake da mai da dai kayan haɗi. Akwai kuma abin da muke kira non food item, wannan ya hada da kaman katifa, bargo da kayan girki. Sannan kuma akwai crop na akwai shinkafa. Duk wanda ya samu shinkafa zai samu injin ban ruwa da irin shinkafa da kuma chemicals. Haka nan wanda ya samu masara shi ma zai samu iri, zai samu inji da chemicals. To sannan kuma akwai abin da muke kira livelihood support, wanda wayannan su kuma an fi la'akari da mata, wayanda su kuma yake an yi la'akari da ainihin matalauta daga cikin al'umma na mata. So su sun samu keken dinki da kuma injin markade. So a takaice wayannan su ne abubuwan da aka yi yau din.
Kimanin kamar za a ce adadin mutane nawa ne za su samu wannan tallafi a nan jihar Filato?
Mutane 12,600 da wani abu da na dan manta ɗan kai din a jihar Filato.
Kayayyakin da hukumar ta nema ta raba sun hada da kayan abinci, barguna, kekunan dinki, tukwanen girki, injin ban ruwa, injin niƙa da sauransu. Na tattauna da wasu da suka samu tallafin.
Sunana Sakina Muhammad daga unguwan Keke a ƙaramar hukumar Jos North.
Tun farko mai wani iftila'i kika shiga da kika samu wannan tallafin?
Wala, mun shiga iftila'i sosai, mun rasa abubuwa saboda crisis da ya faru a garin nan. To yanzu kuma gashi mun zo gwamnati ta tallafa mana da wannan. Mun gode sosai, mun ji daɗi.
Kamar da mai aka baki?
An bani katifa guda 2, sabulma guda 4, kuma an bani bargo guda uku ga sabulu ga kuma neck ga kuma stopper rishon ga bokitin kuma wanka nagode
tun kafin a baki wannan tallafi ya kuke rayuwa tunda dai kun samu kanku a cikin wayanda suka samu wannan iftila'i
gaskiya muna rayuwa cikin hakuri da kuma kunci na rayuwa na rashin abubuwa sosai amma yanzu saboda wannan mun tallafi mun ji dadi sosai mun gode
to ya zaki amfani da shi da yake naga su barguna da kayan kwanciya ne
zan yi amfani da shi yara duk suna bukata mu ma muna bukata zan yi amfani da shi haka insha Allah gaskiya ran suwa ce kowa samu wannan tallafin dan zai taimaka sosai gaskiya ina fata gwamnati za ta taimaka kowa ya samu wannan abubuwa
sunana Angelina Musa daga Jos North crisis ne crisis ne ya
to kun samu kanku a cikin
ba abin da muka cire ba ko guda daya amma yanzu haka ma baba yana so ba ga ba ta lafiya ba ina nakase tun lokacin har wayo so wani abin da aka talafa mana mun goyi ma Allah sosai Allah ya kara bude hanya Allah ya sa albarka
kaman me da me aka baki
an ban shinkafa da wake da maji Allah ya sa kowa wanda abu wanda ya asati nashi shi ma ya samu
na'am sunana Shehu Haruna kuma nazo daga Sabon Line ne a game da zancen wannan gudunmawa kuma gaskiya ba abin da zan iya ce a nan cikin garin Jos
fari wani iftila'i ne ya same ka har ka samu wannan tallafi
to gaskiya har ga Allah yau da kullun har ga Allah saboda akwai abubuwa da yawa wanda sana'a ma yanzu ta kulle babu yadda za a yi to shi yasa gaskiya nazo neman wannan nima abin kuma Allah ya sa na samu
tun farko dama an tantance ka kamin aka baka wannan tallafin
an tantance ni kafin aka bani tabbas
to yanzu me ayi da me aka baka
an bani abin nan kayan gona ne haka da kuma abin nan shinkafa ta kai masara na shuki haka da kuma wannan da gaskiya injin ne yawa to shi shine aka ban
to ya zaka yi amfani da shi zaka yi dai kai shukan ne ko kuma dai zaka saida ne
zan yi shuka ne tunda muna da dan gona na gado haka dai zamu je mu dan shuka mu dan samu abubuwa ina dai fatan dai su ma wanda ba su samu ba a duba kuma kamar yadda aka babba wa mutane to ya kamata a sake duba a bayar kamar yadda yake akwai nagode
sunana ya Solomon
me kika samu
sai machine
yawa da keke dinki dama wannan ne yana ai kika shiga kamin ki samu wannan keken din
to ni ma gida ne an zo ce mun tun muna ta faman ni ma ko ba mu samu ba mu samu ba mun gode inda muka samu
ya zaki amfani da shi ko zaki tayar ne
zan dinki na kan koyen dinki ne ma wadaji
kina ga wannan zai taimake ki
yake mace ni sosai amin nagode
shugaban hukumar bada agajin gaggawa a jihar Plateau Mr. Sunday Abdu wanda ya mika tallafin a madadin gwamnatin jihar Plateau ya bayyana cewa kayayyakin da mutane suka samu zai tallafa wa rayuwarsu
gaskiya alhamdulillah muna godiya mara matuka ga gwamnatin tarayya saboda wannan karamci dama damuwa kenan da muke fuskanta domin jama'anmu so mun yi murna muna roƙon Allah ya kara mana wannan nasara
so gwamnatin jaha wani tanadi ta yi musamman ma irin waɗannan wayanda suka samu kansu a cikin iftila'i na ambaliyar
kamar yadda kika sani yawancin abubuwan da suka faru gwamnatin jiha ta dauki nauyin jama'a an saya musu abinci an saya musu kayan kwanciya da sauransu muna zuwa waɗannan wurare musamman na kwana-kwanan nan a Mangu muna taimakawa gwamnatin jiha ta dauki wannan nauyin
daga ƙarshe jami'in hukumar ta nema Nuruddin Musa ya hori waɗanda suka samu tallafin da kada su saida
to lallai abinda muka ji hankali shine wannan kayan ba na sayarwa bane mun bada ne dan a amfana wanda kuma duk mutum ya amfani da wannan abun kamar yanda ya kamata Allah ya sa mushi albarka to in Allah ya da shi ma gaba sai dai ya taimaki wani so babban hudu ba mu shine kada a sayar ayi amfani da shi
hukumar ta nema daina ci gaba da fadakar da jama'a kan su gaggauta kauracewa mahallansu da zarar sun fuskanci barazanar ambaliya kuma kauracewa gini akan magudanan ruwa don tsaron lafiyarsu Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
yanzu kuma sai labaran wasanni
wasanni a takaice
Assalamu alaikum mai saurare, barkamu da sake haduwa a wani sabon shirin labaran wasanni. Da farko, hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA ta dakatar da shugaban hukumar kwallon kafa na Spaniya Luis Rubiales na tsawon watanni 9 sabili da ya sumbanci wata yar kwallon kafar kasar mai suna Jennifer Hermoso ba tare da amincewar ta ba. Shi dai Mr. Luis ya sambaci yar kwallon kafar ne a bayan da suka yi nasarar cin kofin duniya na mata. Halin da ake ciki, bangaren mata masu kare muradun mata a Majalisar Dinkin Duniya sun yi maraba da hukuncin da FIFA din ta dauka akan Luis. Matan dai sun buƙaci a gudanar da cikakken bincike kan wannan lamari. Yanzu kan zan gayyato tsohon sakataren hukumar wasanni a Najeriya, Ahmed Sani Toro, domin ya mana tsokaci kan irin gwangwaba kan baya da ake samu a fannin kwallon kafa a Najeriya.
To, na farko dai kaga irin canje-canje da ake na hukumar wasan kwallon kafa. Kowa ya zo abin da yake yi kan duba shin ya zai yi nasara. Shin contract din nan an yi shi yadda ya kamata ko ba a yi shi yadda ya kamata ba, a matsalar da ake ta samu kenan.
Ina mafita kan wannan lamari?
Mafita shi ne tabbas dole a zauna a tabbatar da kamfanonin da za su ɗauki nauyin wannan coach ɗin da kuma gwamnati an zauna an tare an yi daidaita akan ga yadda za a ɗauko shi, za a iya bashi a dan shekara nawa za a bashi. A tabbatar cewa an bi contract din nan albashin shekara zuwa ana shi albashin sa, to dan ne za a yi aiki akan lokaci.
Su wa'annan coach na kasashen waje din nan sukan zo da wani tsari ne, amma sai kaga tsarin nasu kuma bai zo ya haifar da tsami ido ba.
To amma kaga yan Najeriya ne yawanci a kasan waje suke, saboda haka wannan ba dalili bane. Ai sun riga sun saba da masu horar da kwallon kafa na kasashen waje. Babban dalili nake gaya maka, duk abun ta kama da kuɗin da za a iya biyan wannan mai horar da ɗan wasa.
Kuɗin ne ba ma da su hukumar wasanni ko kuma dai a'a dai ana riƙon sakanan kashi ne ma al'amura.
Wannan gaskiyar magana shi ne babu kuɗin a ƙasa. Duk buge-buge ake yi, kamfanin da za ta ɗauki nauyi ta kace ta ɗauka daga ƙarshe ba ta cika alƙawarinta. Kaga yanzu maganar match bonus nan da ake yi, kana kallon yadda mata suka fito suka yi kusan ta waye ma suka yi cewa ba za su yi wasan ba in ba dan gwamnati ta shiga cikin gaggawa ba, mutanen FIFA kuma hukumar wasan kwallon kafa ta duniya ba dan ta shiga ba. Ai duk da ba a yi wasan ba, kuma kaga da an yi asaran kuɗin da za a samu a can, su ma 'yan wasan da za su yi asara. To kaga duk wannan maganganun kenan, shine kullum in mu dai sai mun dogara daga kamfanin kuma ba babban kamfani ba, su kuma ba mu biya musu bukatar su yadda aka yi alƙawari, su ma kamfanin ba, to dole a samu matsala.
Ita ma hukumar kwallon kafan ta ce har yanzu ita FIFA bata bata kuɗin da yake za a ba ma wayannan mata ba.
To amma ta bata kuɗi daga farko wanda na shirye-shirye. To a cikin irin wannan ne ya kamata a yi a ce an ajiye kafin wannan, da gaskiyar da ba a gama ba su ba, dama ka'idan kenan sai sun duba duka gaba ɗaya rekod ɗinsu shi ne za su yi abin.
Da wannan tsokaci ne na Sani Ahmed Toro na kawo ga ƙarshen wannan shiri na labaran wasanni. Abdulwahab Muhammad, muna Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Yanzu kuma sai labaran duniya a takaice.
To a takaicen, kungiyar rayar tattalin arzikin kasashen Afirka ta tsakiya ECAS ta yi alwadai da amfani da ƙarfi don magance rikicin siyasa yayin da ta yi kira da a dawo da doka da oda a Gabon cikin gaggawa. Kasar Gabon da ke Afirka ta tsakiya mai arzikin man fetur ta tsinci kanta a wani yanayi da hankalin kasashen duniya ya koma kanta bayan da sojoji suka ayyana hambarar da gwamnati a jiya Laraba. Sanarwar da aka yi ta kafar talabijin ɗin kasar ita ce barazana mafi girman da shugabancin mulkin gadon kasar ta taɓa fuskanta, sannan ya bayyana irin rikicin iko na tsawon shekaru a kasar. Wani kwamitin ƙwararru ƙarƙashin Majalisar Ɗinkin Duniya mai bibiyar al'amuran 'yancin ɗan adam da wariya ya buƙaci ƙasar Italiya ta tashi tsaye don magance tashin hankali, kalaman ɓatanci, ƙyama da tozarci da ake nuna wa 'yan Afirka da 'yan asalin ƙasashen Afirka. Majalisar Dinkin Duniya ta ce ‘yan Sudan miliyan ɗaya ne suka gudu daga ƙasar, lamarin da yake daɗa tabbatar da hasashen da ake yi na yiwuwar samun ta'azzara masu ficewa daga ƙasar.
Masu sauraro, duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu na wannan lokaci, sai kuma gobe da safe idan Allah ya kanmu da misalin ƙarfe 6 agogon Najeriya da Nijar kamar da Chad, za mu sake dawowa da wani sabon shirin. Kada manta za a iya zuwa shafinmu na intanet domin samun labarai da dumudumin su. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu, Des da Patrick da suka taimaka wajen kawo muku wannan shirin, ni Mahmud Lalo nake cewa a kwana lafiya.